VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Also da rubarkan mu da dawo wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adam Ali Kaya zan gabatar su daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da jan hankali da tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam yayi ga yan aware su mai da wuka kube.
Kuma yanzu kacen kenan da za a yi ya za a yi. Mutumin Sokoto yana aure daga Kalaba. Mutumin Enugu yana aure daga Maiduguri. To ya wani kacen kenawa za a yi. Ni a nawa shawara. Zama ya kamata mu yi mu duba mu gani menene ya kawo matsala.
Shi ma asusun salama na duniya ya shiga unguwar Garki Abuja da sakon zaman lafiya.
In ana so a samu dawwammamen zaman lafiya to kowa ya kawo naji guduma. Kuma hikiman da ban da shi wani yana da shi, fahimtar da ban da shi wani yana da shi.
A Jamhuriyar Nijar kamfanonin Hajji da Umrah sun fara shiri biyo bayan fara bude Umrah a Saudiya.
Kan masu sanyin Umrah, kan masu inscription ta zuwa Hajji. Kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu. Mutane suna shauki cikin alhazan mu kusan mu ce mu kuma mu ba wanda ya karba. Kauce suka yi Allah kai mu. Ba wanda ya karba.
Muna da shirin Adina Shan Kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aishatu Sule. Bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi. Cewa yana samun dadadan rahotanni daga likitocinsa, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin COVID-19. Jim Kadanko, shugaban kasan ya fice daga asibitin sojoji na Walter Reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a budaddiyar mota, yana daga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin. Shugaban ya dan dauki takaitaccen lokaci yana dagawa magoya bayansa hannu, kana kuma ya koma bangaren shugaban kasa da ke asibitin na Walter Reed. Inji mai magana da yawun fadar White House Jude Derry a cikin wata sanarwa. To sai dai nan take wani likita a asibitin na Walter Reed ya kushe wannan abu da shugaban kasa ya aikata. Dr. James Phillips, wanda shine shugaban magungunan annoba a Jami'ar George Washington dake Washington, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa motar da shugaban kasa ya fita a ciki na lullube da sinadarai da za su bashi kariya daga harin sinadarai masu guba. Watanni fiye da 6 tun barkewar annobar COVID-19, wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. Shigowar wannan na'urorin na zuwa ne yayin da al'umma ke komawa harkokinsu. Fatan shi ne wannan fasaha za ta sanar da mutane cewa sun kusanci mai dauke da ƙwayar cutar, kuma zai baiwa jami'an kiwon lafiya damar dakile yaduwar cutar COVID-19. Yanzu da fadar White House ke ta fama da barkewar cutar COVID-19, buƙatar samar da hanyar faɗakar da jama'a cikin gaggawa ta ƙaru. Abu ne da ake kan gwadawa nan da wani lokaci, amma za a samu bambanci ne da na'urar? Ba mu da masaniya, inji Jeffrey Kahn, Director John Hopkins Barnard Institute of Bioethics. Wannan fasaha ce da ba a tantance ba, an kaddamar da ita ne a yanayi na gaggawa. Haka za mu gane muna tafiya. A yayin da zaben Amurka na ranar 3 ga watan Nuwamba ke daɗa ƙaratowa, masu kaɗa ƙuri'a da dama na amfani da damarsu wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da saƙo a jihohin da suka ba da damar hakan. A jihar Virginia, mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba, kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. A wata cibiyar kada ƙuri'a a arewacin Virginia da ke wajen Washington, gundumar Columbia, jama'a sun soma fitowa tun da sanyin safiya, duk da cewa zaben sai nan da wata guda. Layi sai ƙaruwa yake yayin da rana ke daɗa buɗewa. Kowa na sanye da takunkumin rufe fuska, kuma ana kiyaye bada tazara. akalla mintuna 45 ne tsawon lokaci da ake jira. Ban yi zaton haka ba, amma layin na ja fiye da yadda nake zato. Ina da aiki yau, amma wannan yafi muhimmanci, saboda haka zan haƙura in yi. Fitowar jama'a a zaben na 3 ga watan Nuwamba zai yi yawa sosai. A gundumar Fairfax, shugaban zaɓe Gary Scott ya ce bai taɓa ganin layi mai tsawo a cikin shekaru 24 yana aiki ba. 'Yan sanda a birnin Minsk, Belarus, sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta 9 a jere. Akalla mutane 100,000 ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi. Tunda shugaban wanda ya dade akan mulki yayi ikirarin lashe zabe da ake takaddama akai na 9 ga watan Agusta, masu zanga-zanga suke fitowa tituna akai-akai suna neman da ya sauka kuma a saki fursunonin siyasa. Lukashenko ya kafe akan shi ya lashe zaben da tazara mai yawa ta kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Duk da zarge-zargen da ake ta yi a gida da wajen kasar na cewa an tafka maguɗi a zaben domin ya zarce akan mulki. A ƙarshen makon, Belarus ta soke tantance 'yan jaridun ƙasashen waje. A makon da ya gabata, ƙungiyar ƙasashen Turai wato EU ta ƙaƙaba takunkumi akan jami'an Belarus kusan 40 da ake zargin su da sauya sakamakon zaɓe da kuma kame wasu masu zanga-zanga. Babu sunan Lukashenko a cikin jerin sunayen. Fushin jama'a ya ƙaru game da kamen na 'yan zanga-zanga, inda aka kame fiye da 7,500 da ƙaruwar farmaki da 'yan sanda da suke kai musu. An samu gano gawarwaki 7 a gundumar da ke kan iyakar ƙasashen Faransa da Italiyawa kusa da Nice a jiya Lahadi, bayan da ruwan sama mai yawan gaske ya kwashe gidaje da tituna a cewar jami'an ƙasashen biyu. 5 daga cikin gawarwakin an same su ne a arewa maso yammacin Italiya, da suka hada da 4 da ruwa ya kwashe zuwa gabar ruwa tsakanin Ventimiglia da Santo Silfrano al Mare kusa da iyakar ƙasar Faransa.
Yanzu lokaci ya yi na rahotanni da shirye-shirye. Za mu fara da rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga Minna Jihar Neja kan jin hankalin da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya yi ga masu rajin bangaren Najeriya su mai da wuka kube.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan fafutukar ganin an cire kasar Biafra daga Najeriya ke neman haɗa hannu da 'yan bangaren Ingilishin kasar Kamaru masu fafutukar ganin an kafa kasar Ambazonia. General Abdulsalam Abubakar, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai, ya ce abin takaici ne ga masu irin wannan guri na ganin an kacaccala Najeriya.
Zancen cewa kowa yana so kacaccana kasar nan, kowa ya samu nashi, abin takaici ne mutane da suke wannan tunani. In muna dunkule, an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarshe. In muna tare, dole za a saurare mu. Za mu iya sai da kanmu, za mu iya yin abin da duk zai amfane mu. Amma in aka kacaccana, to wannan ba shi ne. Kuma yanzu kacaccanan da za a iya za a yi. Mutumin Sokoto yana aure daga Kalaba, mutumin Enugu yana aure daga Maiduguri. To ya wani kacaccanawa za a yi. Ni a nawa shawaran, zama ya kamata mu yi mu duba mu gani menene ya kawo matsala, har wani yana tunanin cewa shi a bashi kafinsa. Ya kamata mu zauna a yi adalci, a tabbata kowa ya samu haƙƙinsa.
General Abdulsalam Abubakar dai, wanda shine ya miƙa ragamar mulkin Najeriya ga farar hula a shekaru 20 da suka gabata, ya ce abin takaici ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke kashe junansu saboda neman mukami a siyasar.
Abin tausayi ne, abin takaici. 'Yan siyasa tara mutane su ba su makamai, su ba su kwaya, tura su suna ta'ani. Wannan ba daidai ba ne, kuma ya kamata iyaye, abokanai su yi kansu kiyamun laili, su ankara cewa fa tashin hankali ba amfana ba ne ga kowa. In aka gama, aka zo aka yi fara lissafin da ya faru, waye mutu, waye ji ciwo, ai ba amfani. sabili haka siyasa ra'ayi ba dole sai ka tilasta mutum da zaɓe ka bar shi ya ra'ayin shi.
Siyasa dai ba da gaba ba, kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wasu ma sun ce har sarkin ya fi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Har yanzu ga labarin zaman lafiya. Asusun zaman lafiya na duniya, wato Global Peace Foundation, ya shiga masarautar sarkin garke Abuja da Kupi domin karfafa zaman salama. Kamfen na zaman salama don karama ranar zaman lafiya ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada ya samu halartar masu sarauta, malaman addini, matasa, maza da mata. Shamsiya Ibrahim na ɗauki da rahoton.
Fadar masarautar sarkin garki kenan, inda ya cika makil da shugabannin al'umma waɗanda suka amsa kirar masarautar tare da haɗin gwiwar gidauniyar zaman lafiya ta duniya reshen Najeriya, inda shugaban gudanarwa ta gidauniyar a Najeriya Reverend John Hayab ya ce sai kowa ya bada tashi gudumawar wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa, la'akari da taken taron wato iyali ɗaya ƙarƙashin Allah.
Muna so mu cimma burin kan magana na Majalisar Ɗinkin Duniya da cewa mu yi aikin zaman lafiya tare, kuma mu gyara aikin zaman lafiya. Ba shi yi wa mai aikin zaman lafiya sai mu ware wasu, mu ce ko matasa ba su da abin da za su yi, ko mata ba su da abin da za su yi, ko wasu bangare na al'umma ba su da abin da za su yi. Irin wannan zaman lafiya ba ta dawama. In ana so a samu dawwammamen zaman lafiya, to kowa ya kawo nashi gudunmawa. Domin hikiman da ba ni da shi wani yana da shi, fahimtar da ba ni da shi wani yana da shi.
A nashi bangaren shugaban gudanarwa ta yankin arewa na gidauniyar a Najeriya, Sheikh Halliru Maraya, cewa ya yi.
Mu nan Najeriya wannan lokaci ya fi kowane lokaci da muke buƙatar zaman lafiya. Domin yunwa bata san masoyi ba, bata san maƙiyi ba. Muna fuskantar rashin tsaro a wurare da yawa, wanda ya sa manoma ba sa iya zuwa gonakinsu a wasu wurare. Amma wannan idan al'umma ita da ita, ma'ana musulmi da wanda ba musulmi ba, da wannan ƙabila da waccan ƙabila, suka yarda cewa uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya, da ƴaƴan Adamu da Hawwa'u ne, saboda haka mu yi zumunci.
Masu iya magana da na cewa idan an inganta rayuwar mace ɗaya, to tamkar an inganta rayuwar al'umma ce. Don haka mata su ma suna taka rawa a sha'anin da ya shafi zaman lafiya, a cewar wakiliyar mata a taron Mrs. Felicia Jessa.
Mu iya gane da cewa mace wanda ake kira mace a cikin gida, idan ka nuna mata kauna, when you show her love, there is no way that she will not show love to everyone. Amma mace da ka aje a cikin gida baka nuna mata kauna ba, a salama. Domin na ɗaya, mace ita ce take lura da iya gida, tana lura da iyali, most especially yara. And this our youth that are growing. If you don't show them love, you are bound to fail.
Daga ƙarshe dai, mai matsaba sarkin garki Alhaji Dr. Usman Dakofi ya yi kira ga masu hannu da shuni da su tallafa wa matasa marasa aikin yi a ƙasar, tare da jawo hankalin al'umma wajen ba da haɗin kai ga nasarar samun zaman lafiyan ƙasa baki ɗaya.
Yau rana ta yau ɗin nan an zo ne a faɗakar da mu cewa zaman lafiya ita ce rayuwa. Saboda haka na nemi duka ba da haɗin kai, ko ya koma gidajensa da garuruwan a jawo hankalin jama'a.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, kamfanoni haji da umra sun fara shirin aiki biyo bayan buɗe umra da Saudiya ta yi daga cikin gida, inda watan gobe kuma lamarin ma zai shafi sauran ƙasashen duniya. Wannan lamari dai a rahoton wakiliyar mu Tamar Abadi daga Damagaram ya sanya masu haramar ibadar farin ciki.
Jin wannan labari ke da wuya, al'umma musulmi suka yi ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To ko kamfanonin haji da umara yaya suka ji da wannan muhimmin labari na Saudiya?
Alhaji Usman DG na Agence de Voyage, alhamdulillah. Alhamdulillah, wannan bayani da Saudiya ta yi, ko kuma da ta riga ta yi ma tun da har lokaci ya riga ya kai dukkan musulmi, ya ji daɗin wannan buɗe harami da aka yi. An ji wahala sosai, amma kuma Allah zai kawo sauƙinta. Bayan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. bayan tsanani za a samu sauki a gaba insha Allah. Game da wannan tsaiko da aka samu wannan iftila'i da ya shigo duniya gaba ɗaya, kenan abu dai na kowa da kowa.
FDG Alhaji Abdullahi Tia, Agence Fasbir. Yanzu fatan mu farkon November da suka ce za su saki soran kasashe si shi ma muna fata Allah Ubangiji kai mu wannan lokacin ya tabbatar da mu a cikin waɗanda za a aikata wannan aiki. Tsari da Saudiya ta kashi tsari daban-daban wanda ya zamanto shine dokar wannan kabita ka zamna lahiya, kuma wannan dokai ba wani tsanani ne Saudiya ta ka ba, a'a doka ce ta kare lahiyar mutum, ta kare haƙƙin mutum. Wasu sun zo sun yi zubi sun biyo, wasu sun amshi haƙƙin su, sun ce mun dangana mun bara mu Allah.
Malam Abdulrazzaq Shu'aib, Agence Al-Falah lil-Hajj wal-Umrah. Labari ne mai daɗi wanda tun lokacin da aka faɗe shi duk duniya cikin aikin nan namu kowa cikin farin ciki yake. Alhamdulillah rabbil alamin. Kunga bamu taba tsaye da shirye-shirye ba. Aje in kun ji wayar da aka yi da mutanen da suka zo, alhamdulillah rabbil alamin. Kan masu sanyin umara, kan masu inscription ta zuwa haji, kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu. Mutane suna shauki cikin alhazan mu, kusan mu ce mu kuma mu ba wanda ya karba. Kawai cha suka yi Allah kai mu, ba wanda ya karba kudin shi.
A watan November na mai zuwa ne insha Allah Saudiyar ta yi alƙawarin buɗe ma sauran ƙasashe yin umarar. Wanne ne shirin su a yanzu?
Shirye-shiryen da muka fara yanzu alhamdulillahi dama mutane masu buƙatar zuwa ziyarar manzo Allah da ɗakin Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta tuntuɓa mu, kenan yanzu kuma faɗuwa ta zo daidai da zama.
Mun samu mutane da dama?
Eh alhamdulillah sosai, ba ki ga fa suna ga sanan tari-tari. Wanda ba sai ba ma kawai da wanda sababbi ne ga sanan. Wannan fasarkin masu zuwa umara ne.
Mu da mun ko lokacin da wannan kofin dizinaf ya zo shi kullun cikin shiri muke. Saboda kullun takarrar mutanen mu a haɗe yake, ba mu taɓa ja ba da aikin ba. Saboda me yasa yau da aikin da kake saman kai ka taɓa yarra ka yi wasa da shi. A kowane lokaci ka rike shi, in yanzu aka ce ma farat ka huto a shirye kake. Kuma yanzu wannan mutane ne su ne za su ƙara sa shiri a kansu, ko ba mu taɓa wasa da alƙawalin mutane da muka ɗauka ba.
Ma yanzu zancen da muke muku zancen wajen umara, akwai mutumin mutuni yana Madina. Tuni ya ta yi diddubawa da tsare-tsare ya za a yi aikin umara. Kenan aiki ya tashi jajir alhamdulillah rabbil alamin.
Ko sun yi magana da shuwagabanninsu ko kuma hukumomi game da wannan labari na Saudiya?
Insha Allah kamar su koho su shugabannin kamfanoni na aikin haji. A gaba za mu zauna da su insha Allah. Kamar yadda ake son a tsare ga tsara aikin da wuri.
Su kansu abu ne da kullun cikin jira suke. Kamar matsayin koho su ma lansan sama ce dole sai an musu. Kenan yadda suke jira lansama haka mu ji yayi jira lansama da mu da su duka wannan al'amari yana wajen Allah subhanahu wataala.
Dangane da harakar koho, wannan labarin su ne manya na Saudiya. In sun shigo wasu labarin daga ƴan kohokin ma suka aiko mana. Ga yanda ake ciki, ga yanda ake ciki. Duk su suke ba mu labari wasu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Shafin muryar Amurka ake sauraro ga Binta Esero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da kungiyoyin Young Ambassadors da ta Nigerian Northern Women Initiative don jin yadda suke iya shawo kan hankalin mata da matasa da ke cikin mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Masu sauraro, barin sake mika ku ga Madina a Abuja.
To irin waɗannan yara da kuke hulɗa da su, ta yaya kuke jan hankalinsu su ma yadda da ku su bi umarninku?
Ai idan kika je ko ina sai kin bincika, dole za ka yi aiki da wane ne traditional ruler, sarkin wuri, wane ne hakimin wuri. In makarantu muka je, dole sai ka samu izinin makaranta ai. So idan ka zo yin magana, yara sun san okay, makarantar mu sun yadda da wayannan, sannan okay za su yi mana magana, sannan idan suka yi mana magana okay, abinda suka fada eh to akwai gaskiya a cikin maganan da suke fadi, because kar ka zo ka nuna musu, idan ka nuna ma yaro eh amma wannan abinda ake bai da kyau, you know, wasu yaran za su nuna maka eh to kuna nuna mana bai da kyau, ai wane kaza ma da ya gama makaranta ya fito da 2-1 ma ai yana sha. Mun samu yaran da su gaya maka haka nan eh to wane kaza ma da yake baban shi ma mai kudi ne ai suna sha, to me za ku gaya mana cewa bai? So dole sai ka nema yanda za ka yi winning heart din su, ka
tsaya ka jan hankalin su
yanda mu muke jan hankalin su mafi yawa. Kin ga kaman mafi yawa idan muka je kaman yanda nace ne, sai ka samu shugabannin kowane wuri da ka je kai magana ga abin mu kungiyar mu ga abin da muke so. Shugabannin nan da su za ka yi aiki, ba yanda za a yi ka zo gidan mutum ka ce za ka yi mishi iko.
So an san ganku da shugabannin su, sai su amince da ku,
sai su amince da mu, su yadda da cewa in kuma in kaman a ce in akwai wanda dama yana abin arziki musu, wannan mutumin da particular mutum sai ka neme shi tunda shi ma yana da wannan good suna, yayi abin arziki a cikin community, sai ka same shi su ma idan kai musu magana suna yadda da da abin da kuka kawo, sai ku je tare da su. To mu ne kungiya kaza ga abin da muka zo da shi, kuma muna son mu taimaka muku, kuma idan suka ga da cewa yes mutanen nan da gaske suna son su taimaka mana din ne, kun kawo akwai ni taimako da in ya taso maimakon ka kai shi wani wuri da bai kamata ba, ka kawo musu, kaga su ka nuna ka tallafa musu. Akwai yaran da zaka gan okay eh to ni ai banda iyaye banda kowa eh yanda tadda rayuwa na sai sa eh ni kadai ne, yawanci irin wayannan yaran suke ga suka taimaka musu, muka biya musu kaman okay to me kake son kai
na
sana'a, sai mu ba su. In wanda ya ce a ni fa makaranta, saboda gaskiya mun tallafa ma yara a gurin komawa makaranta, kamar yadda muka je Kebbi, Zuru da Inani, akwai wasu local government da muka je, to mafi yawa yara mata
ne,
kananan hukumomi da muka je, mafi yawa da taimakon shi ma dan majalisa na wannan wurin da muka je, muka gaya mishi ga abin da wannan matashin yake da shi, kuma muna son mu taimaka ma yara especially mata, saboda da muka je Zuru din nan sai muka ji akwai naman ta sunan da suke kiran ma nasu, yana da wani special suna da ake kiran shi, kuma suka ce mafi yawa zaki ga lokacin Christmas, lokacin sallah, to lokacin ne zaki ga kowa ya tatal a cikin shi,
ko suna da nasu abun mayen daban,
akwai sunan ma da suke kiran shi. Ni sai da ma muka je wurin nan na fara jin wannan sunan,
to bari zan dawo in ji wanne ne, bari in zo ga dai ke da Joyce. Akwai mata da kika ce kuna horarwa a Bauchi da Gombe, akwai waɗanda har suke dogaro da kansu a yanzu?
Eh to wasu gaskiya akwai waɗanda suka gama duba su da yawa, wanda dai da nasu sana'o'in da shike ba wani abin kirki muka ba su ba, suna yi daga gida, wanda muka ga dai lallai sun sa ransu, sun sa zuciyarsu su koya, kuma sun koye shi sun iya kyautan abin keken ɗinki maka ba su, so suna koya da shi a gida a hankali, suna dan taimakawa rayuwarsu. So jifa dai idan muka je da shike wanda suke ofishin mu na can Gombe da ita Bauchi kenan, sukan je su duba irin kaman lokaci in muka ga lallai dai ba su ci gaba da wannan koma shan kayan mayan su ba, sai a bar su haka, sai ci gaba muke nemo wasu kuma kaman ta irin anguwa, yawanci zaki samu irin oban anguwa din nan ne, wanda talauci dai in kika shiga anguwan da ya zaki dai gansu haka, wasu zama ki gansu bakin hanya suna nan a su ga yara, wasu suna da yaro a baya, wasu yaro a hannu, yanayin dai ma inda suke tafiya da kuma inda ma suke magana zaki gane waɗannan fa zararru ne, hankalin su ba ɗaya ba. So ta hakan ne mukan samu idan muka gani mukan jawo su jiki, kamar da ta faɗa kin san wato shi dan adam in baka jawo shi jiki ba, ba za ka taba achieving abin da kake nema ba, shi yasa
kuma kila ba ma zai yadda da kai ba,
ba zai ma yadda da kai ba. So irin dan 10-20 din nan na dan sayan magi waye din nan, ah yaro gashi ka asiri sweet ko ta cikin kananan yaran su ko su din, ana dan basu haka nan, yau in kika basu gobe kika dan basu, za su yadda da ke, za ki ga za su bude miki ruwan cikin su, za su fara gaya miki damuwar su.
To jama'a ga lokaci fa yayi halin sa, sai mu dakata anan. A madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Binta Esiyaro nake cewa huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau.
Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadarai da harin da aka kaiwa tawagar gwamnatin jihar Borno Farfesa Umar Babagana Zulo wanda ake zargin yan kungiyar Boko Haram suka kaiwa tawagar tasa a lokacin da yake kan hanyar zuwa garin Baga lamarin da kuma ya sanadiyar mutuwar sojoji yan sanda da kuma yan kungiyar civilian JTF sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar a Abuja na cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamuntar irin wannan hare-hare ba tare kuma da yabawa da jajircewar gwamna Zulum a kokarinsa na kawo karshen hare-haren yan kungiyar Boko Haram sai kuma jihar Kaduna inda jaridar da Sun ta ce yanzu haka ana ci gaba da zaman jiran sunan sabon sarkin da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai zai bayyana bayan da masu zaben sarki a masarautar Zanzo aka bayyana cewa sun zabi sunayen mutane uku domin ya zabi daya daga cikin su Tiride gwamna Nasiru El Rufai ya bayyana cewa yana nazari akan wasu littattafai da wani video ya rubuta akan zaben sarkin na Zazzau sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da ta'aziyarsa bisa rasuwar wasu mutane 23 na bar mota tankin mai ya rasa da su a garin Lokoja baban ya ji firamare Amurka daga Nigeria
wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka tare da zama tsawon ga kungiyar kasashen yankin Asiya da yake jawabi ta hoton bidiyo a taron kolin Amurka da ministocin kungiyar ASEAN sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce muradinmu na hangen gaba da kasashen yankin Pacific ya zo daidai ya ce Amurka ta jajirce ga kungiyar ASEAN a yankin Pacific da kuma tallafawa ci gaban kawayenmu na Asiya. Muna ba da tallafin dala miliyan 89 domin yaki da cutar coronavirus a kasashen yankin Asiya, cikin tallafin dala biliyan 20 da muka bayar a fadin duniya. Mun kai na'urorin da ke taimakawa marasa lafiya shan iska har 850 zuwa kasar Indonesia. Ana kuma tsammanin aika wasu 150 cikin 'yan makonni masu zuwa. Sai kuma na'urorin shigar da iska jikin marasa lafiya 100 ne za a aika kasar Philippines kamar yadda aka alkawari. Sakatare Mike Pompeo ya sanar da wasu sabbin shirye-shirye da aka tsara domin taimakawa kasashen Asiya karfafa mulkin su da kuma ci gaban su.
First, we're pleased to adopt the ASEAN US plan of action for 2021 to 2025 to guide our future engagement together. In line with ASEAN outlook on the Indo-Pacific.
Yace da farko muna farin cikin karɓar tsarin ayyukan Amurka da kungiyar ASEAN na shekarar 2001 zuwa 2025 don jagoranta haɗin kanmu nan gaba tare da shirin ASEAN kan ƙasashen Pacific. Mu ma za mu kaddamar da kawancin Amurka da Mekong domin faɗaɗa alaƙar mu da ƙasashe biyar na yankin Mekong. Yanki mai matakar mahimmanci ga ci gaba da haɗin kan Asia. Muna farin ciki mu ma na inganta kawancin Amurka da ASEAN. Da bayanan shugabanni kan shirin ce da al'umma gaba da kuma mai gurbin shi da wasu sabbin shirye-shirye. Gwamnatin Amurka ta yi niyyar bayar da dala miliyan 5 ga sabuwar makarantar yara manyan gobe a kudu maso gabashin Asia da Jami'ar Fulbright da ke Vietnam. Wannan ƙari ne kan sama da dala miliyan 13 da aka baiwa shirye-shirye ƙarƙashin shirin Amurka da ASEAN domin samar da ayyuka da inganta rayuwar mutane. Daga ƙarshe Amurka ta samar da sabbin hanyoyi domin taimakawa ƙasashen Asiya waɗanda ke fuskantar matsalar annoba. Hakanan kuma na nan gaba.
The ASEAN Public Health Emergency Coordination System through $1.5 million in funding from the State Department will increase ASEAN's ability to respond as a region to emerging public health crises.
Yace tsarin kula da harkokin lafiyar al'umma na gaggawa da taimakon dala miliyan 1.5 daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai ƙara wa ƙasashen Asiya damar tunkarar rikicin lafiya a matsayin yanki kuma a fili zai taimaka wajen kare annoba mai zuwa nan gaba. Mun kirkiro sabuwar hanyar raba kyawawan hanyoyin yaki da kuma fama da cutar COVID-19. Ko ma'aikatar lafiyar mu ma na san ta kammala kulla kawance da bangaren lafiya na kasashen Asiya a hukumanci. Ina matukar alfahari da aikin Amurka na taimakawa kawayenmu na yankin Asiya a cewar sakatare Pompeo. Kuna iya dogoro da shi domin zai ci gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.